This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na safiyar yau Litinin 2 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden yayi afuwa ga ɗansa Hunter, yana mai yin fatali da alƙawarin da ya dauka a baya na cewa ba zai yi amfani da ƙarfin ikon shugaban ƙasa domin amfanin ahalin gidansa ba. Wani rahoto ya bayyana cewa yakin da ake yi a Ukraine da Gaza da kuma tashe-tashen hankula a yankin Asiya sun haɓaka kasuwancin manyan masu samar da makamai a shekarar da ta gabata. Masu zanga-zanga sun yi arangama da 'yan sanda a dare na hudu jere da juna a babban birnin ƙasar Georgia, inda adawa ke ƙara faɗaɗa kan matakin gwamnati na dakatar da tattaunawar shiga ƙungiyar tarayyar Turai.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin namu, yayin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Ghana, 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasa biyu na ƙasar na ci gaba da ayyana manufofin yadda za su kawo sauyi a ƙasar idan sun samu nasara a zaben.
Ko haka ce digitalization, wato kamar kirkiro wani abu wanda za ka yi amfani da computer da internet yadda zai ya bari aiwatar da wani aiki ya zo a cikin sauki.
Sannan yayin da tawagar mataimakin Prime Minister Russia ta kammala rangadi a ƙasashen Sahel, wasu 'yan Nijar sun bayyana cewa suna fatan ganin wannan hulɗa ta amfani al'ummar Nijar a aikace. Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotannin da ke tafi. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya tare da Sarfila Hashim Gumel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden yayi afuwa ga ɗansa Hunter, yana mai kokarin ceto ɗan nasa daga hukuncin ɗauri a gidan yari kan laifukan da suka shafi bindiga da kuma haraji, inda kuma ya fatali da alƙawarin da ya dauka a baya na cewa ba zai yi amfani da ƙarfin ikon shugaban ƙasa domin amfanin ahalin gidansa ba. A can baya, shugaban ƙasar ɗan jam'iyyar Democrat ya ce ba zai yafe wa ɗansa ko kuma ya sassauta hukuncin da aka yanke masa ba, bayan yanke masa hukunci a shari'o'i biyu a Delaware da California. Matakin na zuwa ne makonni kafin Hunter Biden ya fuskanci hukuncinsa, bayan da aka tabbatar masa da laifi na sha'anin bindiga da kuma karɓar laifin da ya yi kan abin da ya shafi haraji. Kuma ƙasa da watanni biyu kafin zababben shugaban Amurka Donald Trump ya koma fadar White House, an kwashe dogon lokaci ana shirya da taɗan shugaban ƙasar, wanda ya fito ƙarara ya bayyana cewa ya fuskanci binciken gwamnatin tarayya a watan Disamban shekara ta 2020, wata guda bayan nasarar da Joe Biden ya samu a wannan shekara. Zababben shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ba da sanarwar naɗin ɗan kasuwa ba Amurka ɗan ƙasar Lebanon Massad Boulos, mahaifin ɗaya daga cikin surukansa, a matsayin mai bashi shawara kan yankin gabas ta tsakiya. Trump ya wallafa a kafar sada zumunta ta Truth Social cewa Massad ƙwararren mai shiga tsakani da sasantawa ne, kuma riƙaƙƙen ɗan fafutukar samar da zaman lafiya ne a gabas ta tsakiya zai kasance riƙaƙƙen mai kare Amurka da muradunta. Boulos, wanda ɗan jam'iyyar Republican ne, ya gina arzikinsa ta hanyar sayar da motoci a Najeriya, a wurin da ɗansa Michael Boulos ya yi wa 'yar Donald Trump Tiffany a shekara ta 2022, ya sa shi cikin makusantan zababben shugaban. Boulos ya taka rawa sosai a yakin neman zaben shugaban ƙasa, inda ya yi kokarin shawo kan al'ummar Larabawa a wasu jihohi masu muhimmanci domin su zaɓi Trump. Wani rahoton da aka wallafa a yau Litinin ya bayyana cewa shekarar da ta gabata, yayin da ake wato yakin da ake yi a Ukraine da Gaza da kuma tashe-tashen hankula a yankin Asiya sun haɓaka kasuwancin manyan masu samar da makamai, inda aka sami ƙari ga masu ƙera makamai da ke zaune a Rasha da gabas ta tsakiya. cinikin makamai da ayyukan soji da manyan kamfanonin kera makamai na duniya 100 suka yi ya kai dala biliyan 632 a bara wanda ya karu da kashi 4.2 cikin 100 a cewar cibiyar nazarin zaman lafiya ta Scott Home rahotanni wato rahoton ya ce sun sami raguwa shekara ta 2022 saboda gazawar waɗannan manyan kamfanonin na cimma karuwar bukata to amma da yawa daga cikin su sun yi nasarar sake fara samar da makaman a shekara ta 2023 a zaman wata alama ta wannan gagarumin kari na bukatun waɗannan kamfanonin 100 a karon farko dukan su sun samu cinikin sama da dala biliyan 1 kowannen su a bara a cikin wata sanarwa a haka yato Lorenzo Scrazzato wani mai bincike kan kashe kudaden soji da kuma samar da makamai a cibiyar nazarin zaman lafiya ta Stockholm yana cewa an sami karuwar cinikin makamai a shekara ta 2023 kuma ana sara hakan zai ci gaba a shekara ta 2024 to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC
gaba kadan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu amma yanzu bari mu fara da rahoton mun na farko Yayin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Ghana, 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasa biyu na ƙasar na ci gaba da ayyana manufofinsu da ayyukan da za su yi wa ƙasar idan sun samu nasara. Ga ɓangaren tattalin arziki jam'iyyar NPP ta Dr. Bawumia ya ce Ghana na buƙatar a gina hanyar tattalin arzikin digital yayin da jam'iyyar NDC ta Dr. Mahama ya ce Ghana na buƙatar ta ƙara sassaita hanyar tattalin arziki ta awa 24 shin ko me hakan ke nufi kuma yaya al'ummar Ghana za su amfana da waɗannan manufofin wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Bako ya aika mana da ƙarin bayani daga Accra
Dr. Mahmud Bawumia ya ce Ghana na buƙatar a ci gaba da gina ayyukan da suka fara yi da shugaba Akufo Addo ta hanyar tsarin tattalin arziki na fasahar digital wanda ke da alaka da kowane gida, kowane ofishin gwamnati, kowace makaranta da kowane kasuwanci. Sadat Yahaya Bako, jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NPP, ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani kan tsarin tattalin arziki na digital.
Na farko aka ce digitalization wato kamar kirkiro wani abu wanda za ka yi amfani da computer da internet yanda zai ya bari aiwatar da wani aiki ya zo a cikin sauki da shi yasa His Excellency Dr. Mahmud Bawumia ya yi focus kan wannan yanda za a yi in wani aiki da yanda za a samu ci gaba a cikin saukin lamari abinda yake sauki kawo mutanen Ghana kenan aiki cikin saukin lamari a takaice ma yau kaga duniyan ga duka ya go digital ko duniyan gaba da digitalization ake yi kuma yau wani hancin da rashawa da ake yi mafi yawanci mutane saboda kudi da kudi a hannu ke na cikin harka to yau aka kawo digitalization aka yi amfani da shi nan wa za ka gani balle ka ba kudi balle ci hanci da rashawa ya zo wurin kaga wurin corruption ma nan ga an magance shi na biyu kuma an kawo saukin rayuwa cikin lamarin ayyukan mutane
shi kuma Dr. John Mahama ya ce Ghana na buƙatar tsarin tattalin arzikin awa 24 wanda ke da niyyar haɓaka yawan aikin yi ta hanyar faɗaɗa harkokin kasuwanci ayyukan jama'a da duk harkokin samun kuɗi babu ƙaiƙaitawa na awa 24 rana. Alhaji Muhammad Nazir Said shine daraktan sadarwar jam'iyyar NDC da ke kula da zango ya yi ƙarin bayani
asamari waɗanda suke mutanen Ghana da 'yan budurai ba su da aikin yi saboda shi ya kamata a yi tsari yadda za a su samu aikin yi cimma burin wato ƙara wa kuɗinmu na Ghana CD ƙarfi saboda ya iya tsaya wa tsayin daka yanda wato kudaden da muke harka da shi ta ba zai iya ture CD nan kowane lokaci ba abinda duka muke nufi da shi shine kaga in mun iya mun taimake waɗanda za su yi aiki 24 hours ara mutanen da ke aiki zai taimakawa abinda suke sarrafawa zai yi yawa mu yi amfani da wanda za mu yi amfani da shi gida mu iya kuma kaiwa kasashen waje su ma su iya tsaya da kudaden su na kasan waje sai ya sa kudin mu na CD ya yi ƙarfi saboda yau mu ma export mu ya yi yawa
shin koya al'ummar Ghana suka amshi tsarin manufofin tambayar da na yi wa masani kan harkokin zaɓe kuma shugaban kamfanin bincike mai zaman kansa Info Analytics Musa Danko kenan
a lokacin da muka yi National Tracking Opinion Poll sai muka tambaya jama'a kaman tsakanin 24 hour economy digitization da GTP na alajir matin wani ciki ne ya kwanta kan zukatan su da sun yi su sai kai su je ka kuriya
wani duk ido kuma 24 hour economy sannan kuma in ka duba wurin da suka ce suna batch daban-daban kuma mafi yawan su ko duka wai 24 hour economy wurin suka ce su ya end din 24 hour economy wurin su kuma floating food da 24 hour economy wayan da ba su gaya mana partner da suke goyen bayan sa ba kuma wai 24 hour economy sai an ka duba ya MP da suka ce su da transition ya fi musu
wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayoyin su
gaskiya wanda na fi zaba shine 24 hour economic nan shine 24 hour economic nan ka ga kusan kaman turai harkan da suka yi da suka samu ci gaba kenan saboda lokacin da wani ke hutu lokacin wani ke wurin aiki
tsari da shi Dr. Mahmud Bawumia ya kawo na digitalization wannan shine tsari mai kyau kuma shine tsarin da idan ce da kowace kasa tattalin arzikin ta haɓaka ci gaba don kuma yanzu ya koma kan digitalization
kamar yadda wasu masana suka ce duk wanda ya nasara a zaben nan to ya hada tsarin tattalin arzikin digital da na sa'o'i 24 ya aiwatar domin dukkan su suna da muhimmanci ga ci gaban kasa suna da fa'ida da za su iya tsara makomar Ghana ta hanyoyi daban-daban Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
Madalla a gaida Idris Abdullahi Bago yanzu kuma ga karshen labaran duniya
Masu zanga-zanga da 'yan sanda sun yi arangama a dare na 4 jere da juna a jiya Lahadi a babban birnin kasar Georgia tare da alamun adawa na ƙara yaduwa a fadin kasar kan matakin da gwamnati ta dauka na dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar Turai. An shafe watanni ana zaman dardara a kasar mai yawan mutane miliyan 3.7 tsakanin jam'iyya mai mulki ta Georgian Dream da kuma ta 'yan adawa da ke zarginta da ci gaba da aiwatar da manufofin kama karya da kyamar kasashen yammaci da kuma rungumar kasar Rasha. Rikicin ya kara kamari ne tun bayan sanarwar da aka bayar a ranar Alhamis cewa gwamnati za ta dakatar da tattaunawar shiga kungiyar ta EU da ake yi tsawon shekaru 4 inda dubban masu zanga-zangar da ke goyon bayan EU din suke fuskantar 'yan sanda masu dauke da hayaki mai sa hawaye da tankar ruwan zafi. Masu zanga-zangar sun sake taruwa a Tbilisi a daren jiya Lahadi akan tsakiyar babban titin Rustaveli inda suka rika jefa wuta kan 'yan sanda waɗanda su kuma suke mai da martani da ruwan zafi. Sakamakon da ke fitowa na zaben shugaban wato zaben kasar Ireland na bayyana cewa akwai yiwuwar manyan jam'iyyu biyu masu ra'ayin 'yan mazan jiya su ne za su kafa sabuwar gwamnati. Jam'iyyun da yanzu haka suke da gwamnati mai ci Fianna Fáil da Fine Gael su ne zaɓin masu jefa ƙuri'a ta fuskar yawan ƙuri'un da aka kada. Yayin da aka ayyana kusan kashi 2-3 na kujerun majalisar dokoki, jam'iyyar Fianna Fáil tana kan hanyar zama jam'iyya mafi rinjaye a majalisar wakilai mai kujeru 174, inda jam'iyyar Fine Gael da jam'iyyar adawa ta Sinn Féin suke fafatawa a matsayi na biyu. Babu wata jam'iyya da za ta iya samun isassun kujerun da za ta gudanar da mulki na ƙashin kanta sakamakon da ake hasashen shi ne haɗin gwiwa tsakanin Fianna Fáil ƙarƙashin jagorancin Michael Martin da Sinn Féin a ƙarƙashin Prime Minister mai barin gado Simon Harris.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda a yayin da tawagar mataimakin Prime Minister Rasha ta kammala rangadi a kasashen Sahel a ƙarshen mako. Wasu 'yan jamhuriyar Niger din sun bayyana fatan ganin wannan hulɗa ta amfanar da al'ummar ƙasar a aikace a daidai lokacin da ake fuskantar koma bayan dangantaka da kasashen yammacin duniya waɗanda a baya aka fi dogara da tallafin da suke bayarwa. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munbarna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayan Mali da Burkina Faso ne mataimakin Prime Minister Rasha Alexander Novak ya sauka birnin Yamai a ƙarshen mako inda suka gana da hukumomin ƙasar.
Alliance Sahel и в частности сегодня мы находимся.
Yace mun yi tantaunawa mai armashi da shugaban majalisar CNSP da Prime Minister Lamine Zen. Shugaba Putin ya bada umarni a karfafa hulɗa da kasashen Afirka musamman mambobin kawancan ARS. Niger na daga cikin dadadin kawayen Rasha waɗanda hulɗar su ke tasiri sosai kan tafiyar duniya. A yanzu mun shiga ayyukan sake buɗe ofishin jakadancin Rasha a Niger. Mun kuma yi magana kan ayyukan da ka iya shafar 'yan kasuwar Rasha a fannin makamashi da sufuri da noma da ma'adanai. Dukkanmu mun amince mu fara waɗannan ayyuka idan so samu ne nan ba da dadewa ba. A fadar Prime Minister Tawagar ta Rasha ta gana da jami'an gwamnati da 'yan kasuwar Niger akan batutuwan da suka shafi harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen biyu da ma batun saka hannun jari. Shaibu Cambiano na daga cikin shugabannin 'yan kasuwar import export da suka halarci wannan zama.
Ka fannin noma ne, fannin transport ne, fannin min ne, da fannin na'ura electronic. Ta biyar ga fabriyaru na ali 2005 kamar masu kamfuna mutanen rufi za su zo Niger mu tantana fatan mu su kama muna mu ma mu samu mu bunkasa arzikin mu kar su je su kawo condition da yawa wanda ba mu yamu ya aiki
akan batun tsaro jami'an kasashen biyu a karkashin jagorancin ministan tsaron Niger General Salifu Modi da takwaransa Yunus Bek Yevkurov sun jagoranci zama kan inganta hulɗar tsaro fannin da ke kara kusantar da gwamnatin Moscow da hukumomin Niger tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 masani kan sha'anin tsaro Abbas Mumuni na hasashe kan yiwuwar Niger za ta mori wannan alaka.
Kullum Rasha tana bugun kirki da cewa ita kasa ce wadda ba ta taba mulkin mallaka ba tana alaka da kasashe matsayin kasa da kasa kuma su waɗannan kasashen na yankin Sahel condition da sun tsora inda kuma sai hulɗa da su sai na am da abubuwan da su suke nufi da cewa shine mafita shine tafin kasa kenan Rasha ana tsammanin ta dauki kasashen Afirka kamar kawaye ko wace kasa tana da inci a matsayin ta kasa da kasa kenan muna yi tsammanin cewa tabbacin Niger za ta more hulɗa da ita da Rasha
rangadin mataimakin Prime Minister na Rasha ya wakana ne a daidai lokacin da kasashen Afirka ke kara kwance ragowar igiyoyin mulkin mallaka daga wuyansu inda a baya-bayan nan cikin yanayin bazata Chadi ta sanar da kawo ƙarshen hulɗar tsaro da Faransa mai sansanin soja sama da 2000 N'Djamena yayin da shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye ya bayyana fatan ganin Faransa ta rufe sansanoni biyun da take da su a ƙasarsa domin abin da ya kira tabbatuwar cikakken 'yancin kan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sallamu Munmar Barma kada amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai duba murabus ɗin wasu masu sarauta gargajiya a Sokoto don bin bayan wasu 'yan siyasa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Sokoto, yankin ƙaramar hukumar Sabon Birni, don gano dalilan da wasu masu riƙar sarautun gargajiya suka yi murabus ga sarautunsu. Don nuna rashin gamsuwa ga yadda gwamnatin jihar ta gwamna Ahmed Aliyu ke tafiyar da lamarin tsaro. Matakin da ya zama ba sabon ba ya ja hankali ne don maimakon waɗanda suka ajiye mukamin su koma gefe sai suka ce sun koma tafiyar siyasar ɗan majalisar dattawa mai wakiltar yankin sanata Ibrahim Lamido, duk da cewa shi ɗin ma ɗan jam'iyyar APC ne mai mulkin jihar. Yayin da ake ɗaukar sarakuna da zama iyayen ƙasa kuma ba sa shiga lamuran siyasa a sabon birnin da ke Sokoto, wasu masu rauna da ba su gaza goma ba sun yi taro a Sokoton suka bayyana ajiyar raunansu don bin siyasar sanata Lamido. Ga dalilinsu da suka faɗa wannan shiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Lawali Maigari Shaibu, mai garin Takatsaba da sabon birnin Gobir. Na mazaɓar gabas ne, cikin mazaɓar gabas ne. A hakikanin gaskiya sai in wa Allah godiya ga yau, domin ana wani kuɗin ɗuma ana cewa Lawali Mai Gari na garin Takatsaba ya hita da wani ɓangare ya koma wani ɓangare, kuma duk ɓangare guda na, amma akwai abu guda, abin da yasa ka ka barin gidanka inda kake ka koma wani gida hangencewa wancan shi ya zama alheri gare ka domin lalle hakikanin gaskiya kan tahiyyar mai girma sanata Lamido akan haka nan nubbar wanda nake ni tumaye ni ci na koma Lamido domin duniya ta jiya akwai abin da yasa in kana da yancin ka kana da damar ka baka jingina ga wani baka shakka wani lamari kan cewa dubin mai girma sanata Lamido ababen da ya farfado da su kuma yake cikin halin yanzu na harkar tsaro ita tana ɗaya daga cikin cewa na miƙa waya da ni da magoyan baya dina don ni basarake ne kuma mai ci ni mai gari ne kuma mai ci don hakan ga ba gudu ba ja da baya domin bangaren mu gaskiya an yi noma kayan gonaki sun kai har sun bushe sannan an yi sharuwa din na irin ambaliyar gulbi magan da nake gaya muku duniya ta sani kowa ya sani amma wallahi babu damar ka zo ka yanki dami dinka ko kuma ka je kai shoka ga halin da ake ciki yanzu domin mi kana zuwa zaka duka barayi din za su su dauke ka ko su halbe ka su nemi wani abun to wannan yana ɗaya daga cikin ciwa lalle da ni da al'umma din ta mu mun gano Lamido tahiye shi yasa muka sonta kuma muna fata ga Allah Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri
sunana ubando mun gobe masala ubando masalan binni kan wuri area to akalla masu garuwa na cikin gari ai kusan mai gari 19 wanda kashin hakimin gobe ana cikin barahwa shi hakimin cikin gari sun aje mai garuwan su mai su haƙu rawunan su sun dauke Lamido ai kuma hakimai da dama akwai kuma ma'aikatan gwamnati kuma ga talakawa da manoma da mata da su akwai ban gama ka dauka wanga kwalifin ya dauka birjin tiga tangar ka dauka sun aje kakin su ci ba su za su bita Lamido saboda shi kawo ci gaba kasa don mi kowa san halin da muka cikin irin in kai sabin ta kudu akwai lokacin da ko gona ka tai baka da mata gona kai aiki a yanzu haka akwai abinci mutane cikin gonaki ba su da masu debo shi
ni ka tukan gobir na ni Salihu Dulla ka tukan gobir abin da yasa ku niyo ga tahiyyat ni dai dan jabi PDP na ni kuma gurbanta ina tsaye tsakanin da Allah to akan wagar kicin da ya same mu hayyan ne na duk an ka ne na biya kudin hansa don da haka nan ni ga Lamido to ya ce zai duko mana yan banga da Maiduguri ya ce zai taimaka mana muna cikin ceto ni na bi shi kuma da tauba ya duk gaba dai mun bi Lamido ga tahiyyat tsakani da Allah
sunana Jamilu Gwanda Gobir uban doman sarkin gobir margayi ne rasuwa dalilin da kuka gani daga gare ku na zo ne mai tanye kasan mu mu ceci kasan mu ta da al'umma da sarakuna waɗanda abbayan mu saboda ci gaban da muka gani Lamido ya kawo mana ga kasan mu Lamido ya taimaka mana kafin Lamido ya tai sanata muna da yan boku a ji masu takardu muna da yan kasuwa zuwa Lamido mun ga alheri ne gare mu saboda ci gaban da ya ba mu ya dokan mana matasa aiki ya budan musu ya ba su jari sannan ya taimaka mana ta fannin tsaro da abin da shi ya dame mu dama shi akan gaba mu alhamdulillah alhamdulillah Lamido ya yi mana duwa da akai kuma cikin yake eh saboda mu duk inda alheri yake can muke kuma duk inda ci gaban talakawa mu yake can ne muke kiran da zan yi da Lamido muna godiya gare shi da ya rike jama'a sosai ina tare da sarakuna akwai kohon sarkin gobir akwai katuka nashi akwai masu garuruwa da hakimai da sauran jama'a kuma ba komai ya karkato hal ya karkato su ba saboda ci gaban da suka ga Lamido nayi ga kasan ba mu da wani wata akida ko ta rashin so ga wani banda wagga na ci gaban da muka ga Lamido ya kawo mana mu ci gaba na muka biya kuma mun ga yayi
to a daidai lokacin da wannan dambarwa ke faruwa sai ita ma wata babbar tawaga karkashin ɗaya daga sarakuna uku na gobir suka shigo Sokoto suka ce san ba su ajiye mukaman su ba kuma in ma akwai wanda ya ajiye to suna daukar hakan da keta martabar sarauta
assalamu alaikum Mustafa bin Abdul Hamid ke mu unguwar Lalle sabon Benin abanda kenan ba mu da wata masaniya wadda a hukumance wadda muka samu labarin da cewa hakimai sun surutu takardar daga aiki saboda ni abinda mun ka san zaba mu gani a hukumance ba kuma a masarauta ba mu da wannan bayani babu inda muke da wannan bayani illa ma mun ji shi na ma kaman a radio kuma da sun ka ce haƙi 19 gare mu 18 na haƙi 18 gare mu sun ce 19 18 ke gare mu 18 in ga unguwar Lalle yamma sarki mana da biyar sarkin gwamna da biyar sarkin kudu yana da 8 haƙi 18 gare mu sannan ba mu da wani labari illa ji ana da man kai a sama da cewa Lalle wai sun rubuta takarda zane shin lata sun aje aiki don ba mu da takarda ba mu takarda ta local government ba mu ta sarkin masallin kuma babu wanda ya kawo mana wata takarda ba mu da wani labari illa dai tana dai sun kai abubuwan su amma mu muna zaune tare da gwamnati lafiya don kuma ba mu da wata matsala tsakanin mu da gwamnati kuma akwai hakimai nan guda biyu akwai magajin tsamaye akwai magajin gangara su ma mayan sarakuna ne can kasar gobe wanda su ma suna zama sarakunan gobe muna tare da sunan mantahu muna tare wuri guda
wato ranki dade wance har takarda aka rubuta musamman saboda nuna cewa kun aje wannan mukami shin kun ga akwai wani tsari ko kuma ce kun ga takardar ko dai kamar yadda ka faɗa kawai kun ji labari ne a kafafen labaru
wallahi a kafafen labarai mun ka samu na mun ka ji labarin a dare ta mu da wata masaniya local government ba ta da masaniya state government ba ta da masaniya sannan masarauta ta ba ta da masaniya sai duk abun za a yi kasar gobe tun da ni dai asarki dole ya kasance da cewa kowa da kasa gare ne yake dole na bayani zabewa ta waje na so don haka gaba mu da takarda a rubuce a hukumance wadda ko ta majalisar al'umma sarkin musulmi ta hito can ko kuma wajen gwamnati na state government babu wata takarda da muka samu labarin haka nan
rake dade daga jin wannan labarin wani mataki kuka dauka
mataki gashi na mun hito waje mu zo mu kare kan mu kare mu kare ma kan mutunci saboda mi saboda mun da alhamdulillah muna ta zabar da gwamnati lafiya lau muna zaune talaka lafiya lau to mu wadanga mutane ba mu san abin da yasa suka aiwatar da al'amarin su tun ba amma mu ba mu da bayani kun ba mu tare da su kuma ga tu labarin bai da tushe balle makama
Kirin ciki da gaskiya yayi kokarin jin ta bakin bangaren sanata Ibrahim Lamido ta hanyar mukarrabai amma hakar bata cimma ruwa ba. Kazalika an yi ta wasan buya tsakanin shirin ciki da gaskiya ɗaya daga cikin manyan hakiman da suka sauye shika. In buƙatar fito da bayanan yin ta kai tsakanin bangaren sanata Lamido da hakimin da lamarin ya shafa ta taso to za mu fito da bayanan. Masu sauraro sai a biyo mu wani sabon shiri mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasira da Mary Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To zara ta kaice shugaban Amurka Joe Biden yayi afuwa ga ɗansa Hunter yana mai kokarin ceto ɗan nashi daga hukuncin ɗauri a gidan yari kan laifukan da suka shafi bindiga da kuma haraji inda kuma ya fitali da alƙawarin da ya dauka a baya na cewa ba zai yi amfani da ƙarfi ikon shugaban ƙasa domin amfanin ahalin gidansa ba Zababben shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ba da sanarwar naɗin ɗan kasuwa ba Amurka ɗan ƙasar Lebanon Massad Boulos mahaifin ɗaya daga cikin surukansa a matsayin mai bashi shawara kan yankin gabas ta tsakiya. Wani rahoton da aka wallafa a yau Litinin ya bayyana cewa a shekarar da ta gabata yakin da ake yi a Ukraine da Gaza da kuma tashe-tashen hankula a yankin Asia. Wato Asia sun haɓaka kasuwancin manyan masu samar da makamai inda aka sami ƙari ga masu ƙera makamai da ke zaune a Rasha da gabas ta tsakiya. Masu zanga-zanga da 'yan sanda sun yi arangama a dare na hudu jere da juna a jiya Lahadi a babban birnin kasar Georgia tare da alamun adawa na ƙara yaduwa a fadin kasar kan matakin da gwamnati ta dauka da dakatar da tattaunawar shiga kungiyar tarayyar Turai.
To masu sauraron mu da haka muka zo ga kawo muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu da maimaicin shirin a madadin Murtala Faruk Sanyin ne da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Dadi Balawi da ma injiniyan mu na yanzu Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima da hantsi idan Allah ya kai mu.